sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, barkanku da wannan lokaci da fatan an wani lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Baballe muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9:30 a agogon Najeriya da jihar Kamaru da Chadi, wato 8:30 kenan a agogon Ghana. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a yinin yau ne matasa a wasu manyan biranen Najeriya suka gudanar da zanga-zangar neman a kawo ƙarshen sashen rundunar 'yan sanda ta sasa saboda zargin da ake musu na cin zarafin bil'adama yayin da suke gudanar da ayyukansu. Sannan a Najeriya har ila yau rundunar bada kariya ga fararen hula da ake kira civil defense a takaice ta ce an sami hararen ta'addanci sama da 300 a jihar Borno cikin watan Satumbar da ya gabata a wannan shekara ta 2020.
Hare-haren Boko Haram sai ƙaruwa take yi musamman a watan da ta wuce, watan 9 ta Satumba, wanda muka samu hari 316.
Sannan muna tafi da rahoto na musamman kan matakan da ake ɗauka don shawo kan rikicin makiyaya da manoma a Najeriya, wanda Ibrahim Abdulaziz zai gabatar mana. Baya ga haka muna tafi da labaran wasanni daga Najeriya. Kamar fa duka sai mun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Shugaba Donald Trump ya ce ba zai shiga muhawarar takarar shugaban kasa da za a yi nan gaba ba, bayan da kwamishin shirya muhawarar shugaban kasa Amurka ya sanar yau Alhamis cewa za a yi muhawarar ne ta kafar bidiyo a tabakinsa domin kiyaye lafiya da kuma tsaron waɗanda abin ya shafa. Kwamishin ya ce Trump, wanda ake masa jinyar COVID-19, kuma mai kalubalantar shi ɗan jam'iyyar Democrat Joe Biden, za su yi muhawarar daga wurare daban-daban. A cikin wata sanarwa, kwamishinan ya ce muhawarar wadda aka shirya ta a ranar Alhamis mai zuwa za a yi ta ne kamar yadda aka tsara ta a cibiyar Andrew Ash Performing Arts Center da ke garin Miami na jihar Florida. Tsarin zauren tattaunawar tare da 'yan takara suna amsa tambayoyin jama'a zai kuma kasance kamar yadda yake. A lokacin da aka tambaye shi kan sanarwa a gidan talabijin na Fox Business, Trump ya ce, ni ba zan ɓata lokacina kan muhawarar kafar bidiyo ba, ba haka muhawara take ba. Ka zauna a gaban kwamfuta kana muhawara shirme ne, kuma za a tsaye da kai a duk lokacin da ake so. Kwamitin yakin neman zaben Biden ya ce tsohon mataimakin shugaban kasa a shirye yake shiga muhawarar. A cikin wata sanarwa, kwamitin yakin neman zaben Biden ya ce tunda shugaban kasa ya nuna zai ki shiga muhawarar 15 ga watan Oktoba, muna fatan hukumar shirya muhawarar za ta dage tattaunawar Biden Trump zuwa ranar 22 ga watan Oktoba, ta yadda shugaban kasar ba zai iya kaucewa ba da ba'asin abin da ya yi ba. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa jiya Laraba cewa yana so ya dawo da dukkan sojojin Amurka gida daga Afghanistan kafin ƙarshen shekara, wadin da ya ma yi matuƙar rufin wanda gwamnatinsa ta gabatar tun a farkon mulkinsa sauri. A jiya Laraba da daddare, shugaba Trump ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa ya kamata ragowar jaruman sojojinmu 'yan kaɗan maza da suke a Afghanistan su dawo gida zuwa lokacin Kirsimeti. Yaƙin da ƙasar ta fi daɗewa tana yi ya fara ne a shekarar 2001. A lokacin da sojojin Amurka suka mamaye Afghanistan, biyo bayan har-haren 11 ga watan Satumba a birnin New York da Washington DC, mamayar ta tumɓuke gwamnatin Taliban mai mulkin Afghanistan, wadda take da alaka da ƙungiyar ta'addanci ta Al-Qaida da shugabanta Osama bin Laden, wanda ya kisa harin 11 ga watan Satumba. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Mahukunta a kasar Mexico suna kokarin gano asalin wani karamin jirgin sama mai dauke da hodar Iblis mai nauyin fan 880 wanda ya fadi sakamakon binsa da aka yi. Ministan tsaron Mexico ya sanar jiya Laraba cewa mutum biyu da suke cikin jirgin saman sun mutu. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya rawaito cewa hukumomin sun ce jiragen sama masu saukar unguli na sojojin Mexico ne suka fafari jirgin na tsawon ɗaruruwan mil a sararin samaniyar Mexico a ranar Litinin kafin mansa ya ƙare kuma ya fada a tsakiyar Mexico. Hadarin ya auku ne kasa da mako biyu bayan da hukumomin kasar suka ce wani jirgin saman kasuwanci da aka sace a Mexico ya yi hadari a Guatemala kusa da filin jirgin saman daji dauke da kwayoyi da makamai. Masu gabatar da ƙara sun ce akalla an samu gawar mutum biyu a wajen hadarin. Kasuwannin hannayen jarin yankin Asiya sun dan cira yau Alhamis, bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya kira ga 'yan majalisa da su amince da wani karamin bangare na tallafin coronavirus. Kasuwar Nikkei ta Japan ta cira da 0.9 cikin 100, S&P/ASX ta Australia ta cira da kashi 1 cikin 100, Kospi ta Koriya ta Kudu ta cira da 2.2 cikin 100, ita ma T-Sec ta Taiwan ta cira da kashi 1.1 cikin 100. Hang Seng ta Hong Kong ta yi kasa da 2.5 cikin 100 a hada-hadar da aka yi da rana, yayin da Sensex ta Mumbai ta cira da kashi 1.3 cikin 100. Kasuwar Shanghai Composite ta ci gaba da zama a rufe sakamakon hutun kasa. A hada-hadar kayayyaki kuwa, an sayar da zinare kan dala 1,898.50 sama da 4 cikin 100. An sayar da danyen mai na Amurka kan dala 42.21 kowace ganga. Kana danyen man Brent an sayar da shi dala 42.29 kowace ganga, wato ya yi sama da 7 cikin 100. Kasuwannin hannayen jarin Amurka sun fadi ranar Talata, bayan da Trump ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa gwamnatinsa ta dakatar da tattaunawa da shugabar majalisar wakilai Nancy Pelosi kan sabon tallafin coronavirus.
Ba gaida Muhammad Hafiz Baballe wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da farko a yinin yau ne matasa a wasu manyan biranen Najeriya suka gudanar da zanga-zangar neman a kawo ƙarshen sashen rundunar 'yan sandan nan da ake kira SAS, saboda abin da suka kira wuce gona da iri da suke yi yayin gudanar da ayyukansu, lamarin da ke kai ga asarar rayuka da cin zarafin bil'adama. A Abuja, babban birnin ƙasar ta Najeriya, matasa sun yi tattaki har zuwa headquarters rundunar 'yan sandan ƙasar domin nuna ƙorafinsu, yayin da a Lagos ma aka gudanar da makamancin wannan zanga-zanga wacce ta haɗo har da fitattun mawaka, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Halima Abdulrauf ta aika mana daga Abuja.
Manuel ni Rangers ne just don't stay un ba ka ba su je zambi sabore su je su fada da wani suke kashe mutane don mai razot a kashe ɗan Najeriya mun kaji da mutuwa yaya da ya mutu.
Muryoyin wasu matasa kenan dake nuna bacin ransu akan kashe-kashen rinnai ɗan sanda ta musamman mai yaki da manyan lifuffuka, wato SAS, a lokacin zanga-zangar. Kiraye-kirayen neman a kawo ƙarshen SAS ya ƙara kamari ne bayan da wani faifan bidiyo da ya nuna jami'an ɗan sandan SAS suka yi ta jan wasu mazaje biyu a ƙasa daga hotel ga bindigi ɗaya daga cikin su akan titi a jihar Lagos. Yar fafutukar Aisha Yusuf na daga cikin jerin masu zanga-zangar da suka bayyana a sharkwatar 'yan sanda dake Abuja. Ga bayanin ta.
Abin da ya fitar da mu shine mun zo mun gaji ne da kashe-kashen da 'yan sanda suke yi. Suna kashe yara, suna cawe yara barayi ne, daga an ga yaro ya sa riga mai kyau ya dau mota, shikenan sai a bi shi ko a dake shi ko a wani abu ko a kashe shi. To wanne ne ba masu? Muka ce muna son 'yan police su tsaye da staff din nan. Sai abin da ya maka a dauke su a kai su can Sambisa su sadan Kaduna da sauransu su je su abin da ya kamata su yi, ba wai suna nan suna kakashe mutane ba. Tun da suna fadan haka ba mu ga komai ba tun 2017.
Jagora gangamin neman juyin juya hali, wato Revolution Now, kuma mawallafin jaridar yanar gizo ta Sahara Reporters Omoyele Sowore ya mika bukatar a kawo ƙarshen SAS sakamakon kashe-kashen matasa a bisa dalili irin su tufar da suka sa, wayoyin da suke rike da su, da kuma neman diya wa iyalan waɗanda basu ji basu gani ba da suka rasa ransu a hannun 'yan sanda.
A notorious unit of the Nigerian police has been engaging in systematic and impunity.
Shi ma Sanatar Shehu Sani ya yi jawabi akan dalilin fitowa zanga-zangar da aka yi.
SAS wato bangare ne na 'yan sandan Najeriya, ya kamata a ce suna girmama dokan ƙasa. Babu inda za a ce 'yan sanda da ya kamata an kafa su saboda su kare dokan ƙasa, su tabbatar da adalci da gaskiya ga 'yan Najeriya, ya zama to sun zama wani abu na cin mutuncin mutane. Wannan zanga-zanga ne da aka yi na kare 'yancin dan adam, na kuma tabbatar cewa 'yan sanda ba su zama wani bangare da gwamnati ko masu mulki za su yi amfani da su ba wurin cin mutuncin mutane. Dalilin wannan zanga-zanga kenan wanda yanzu muna ciki, kuma za mu ci gaba da tabbatar da cewa duk lokacin za a yi shi muna gaba.
Gwamnati dai ta baza jami'an rundunar 'yan sanda ta musamman a yaki da manyan lifuffuka a fadin kasar, waɗanda yawancin lokaci ke aiki babu uniform ko cikakkiyar shiga irin ta jami'an tsaro. Jarumai kamar su Faus, Whiskey Davido sun shiga wannan gangamin neman a kawo ƙarshen SAS, inda gwamnan jihar Lagos Babajide Sanwo-Olu ya sha alwashin da daukar mataki cikin gaggawa akan batun. Idan ba a manta ba, rannan SARS na daga cikin rundunoni na musamman da aka kafa a shekarar 1992 domin yaki da karuwar muggan laifuffuka. Sai wasu 'yan kasar sun bayyana cewa sun fara kaucewa aikin da aka kafa su domin shi. A kwanan nan ma, saboda waɗannan kiraye-kirayen babban sufetan 'yan sandan kasar ya dakatar da yawancin aikace-aikacen ita wannan runduna ta SARS. Yanzu dai ana dakon matakin da babban sufetan 'yan sanda zai sake dauka akan waɗannan kiraye-kiraye na 'yan Najeriya kan a soke ta gaba daya. Halima Abdulrauf, murya Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Halima. To, rundunar bada kariya ga fararen hula da ake kira Civil Defense a takaice ta ce kididdiga ta nuna cewa an sami hare-haren ta'addanci sama da 300 a jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya, wato cikin watan Satumbar wannan shekara ta 2020. Ga Haruna Dodebiyu da ƙarin bayani daga Maiduguri.
Kwamandan bada kariya ga fararen hula na jihar Borno, Ibrahim Abdullahi, ne dai shaida manema labarai hakan lokacin da aka gurfanar da wasu mutane a ofishin hukumar da ake zargi da samun mayakan Boko Haram man fetur a daji, wanda kuma yace hakan na ɗaya daga cikin abin da ke rura wutan wannan rikici. Kwamandan ya ce cikin watanni uku da suka gabata sun samu kwace-kwacen jama'a 1,318 da ya haɗa da matsalar damfara da cin zarafin al'umma da dai wasu laifuffuka da dama, wanda kuma santa laifuka 734 icca ko kuma wasu kudade fiye da miliyan 1 da suka karbo daga wajen jama'a, wanda mafi yawan su matsala ne na damfara. Kwamandan yace yanzu hakan suna da wasu mutane guda hudu a hannunsu da suka kame da zargin samar ma yayan kungiyar Boko Haram din man fetur.
Hare-haren Boko Haram sai karuwa take musamman a watan da ta wuce, watan 9 ta Satumba, wanda muka samu hari 316. Sai muka fara tunanin mutanen nan da me suke amfani da shi, ba ruwa suke zuba motocinsu da babaransu. Ya kamata mu fara binciken mu, shine har Allah ya taimake mu tsakanin askira uba da mincika. Muka kama wannan bata garin su hudu da babaransu guda uku da kuma jarkan 34 na man fetur wanda suke silalewa su shiga har zuwa Boko Haram, domin daga nan titin ya zuwa har Sambisa.
Kwamandan ya kuma yi karin haske game da wanda ya ce an kame yana gaba da katin abinci ga 'yan gudun hijira wanda kuma yaudara ne.
Wannan katin da ake badawa wanda World Food Program take, musan inda wannan yaje ya samu wannan katunan masu kyau, yaje yana saida mutane 3,000. Yace musu in Allah ya daka kafin ƙarshen Satumba zai aka musu buhunan abinci.
Kamar guda nawa ne mutane nawa suka sayi wannan katunan a wurin sa?
Mutane 250. Kawai kuma 3,000 to ka san ko ba karaman kuɗi ba.
To kun tambaye shi da samu wannan katin?
Eh, mun tambaye da komai, yanzu yana kokarin ya bamu bayani. Eh, saboda in muka fada da bincike illa akwai hannu ba a can gari sai da dan gari.
To ko me wanda ake zargin ke cewa ne game da wannan zargi da ake masu?
Ina sayar da shi a black market da kauyewa su a baki hanya, baki hanya. Hayan kuma ba hanya ne, ana zuwa harke moro da shi. Hanya ne ana zuwa harin cika har mubi.
To ana zargin cewa kuna kai wani kauye kuma akwai wanda yake zuwa sai a hannu ku, kuma ana zargin kaman ma yana kai ma Boko Haram ne.
Ba ma irin wanda suna zuwa sai a wurin mu dai masu smuggling, masu smuggling ma irin wani. Irin wanda suna doka kai shago ne ma.
A rashin sani ne na yi kuskure sa.
Kuka sayarwa a kaji.
Eh, sana gida. Biyun suna mata ne, biyun suna ta kaba. Yan anguwanmu ga gidanmu ga gidansu neighbors ne. Ni na yi ne a kuskure rashin sani sa.
Sai bakwai nawa ka samu a wannan kuɗa?
21,000 ne. Wasu mutane da hukumar bada kariya ga fararen hula da ake kira Civil Defense ka kame a jihar Borno kenan ke bayani game da laifukan da ake zargin su akai. Haruna Daudabiyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To, a gaida Haruna Daudabiyu. Kafin mu ci gaba da shirin namu, mu shakata da wannan waka. Alhamdulillah, yanzu kuma sai rahotonmu na musamman wanda Ibrahim Abdulaziz zai gabatar mana.
Kamar wasu kasashen Afrika, a Najeriya rayuka da dama ne kan salwanta sanadiyar rikicin makiya da manoma, musamman a irin wannan lokaci na girbin amfanin gona. To, sai dai kuma don magance wannan matsalar ne ma yasa wasu hukumomi a kasar daukar matakan kan da garkina neman bakin zaren magance matsalar. Ko da yake ta aleke ga jawabin kwamishinan yan sandan jihar Adamawa Sipe Olubenga Adeyeju, DSP Suleiman Yahangurojo, da ke zama kakakin yan sandan jihar a wajen wani taron tuntuba da aka shirya a yau kan wannan matsalar, ya ce ko dole ne a haɗa hannu.
Rundunar yan sanda za su dauka na tabbatar da zaman lafiya, su yi kokari su kira mutane musamman makiyaya da manoma, su ma su zanna su fahimci cewa kowa yana da haƙƙi. Iyaye haƙƙin bil'adam shi ne yake kawo zaman lafiya.
Ko shi ma me yasa aka kasa shawo kan wannan matsala da aka daɗe ana fama da ita? Honorable Hussaini Gambo Bello na kura. Dake ma cikin shugabannin kungiyoyin fafutuka a Najeriya ya ce ai watsi da martabar sarakuna iyayen al'umma shi ne ma ke jawo haka.
Jimilla ya san wannan mai anguwan ki ne, hakimi kuma ya san wannan jimilla ki ne, sannan mai martaba ya san wannan hakimin ki ne. Ana zaman lafiya mu muka ki da siyasa ta shigo. To idan muna son gaskiya sai mu koma drawing board na ba su darajarsu. Mu dauke su mu sa su a duk wani system da za a yi da wannan zama da ba a yi shi ba. Muna ta zama kullum amma muna daina matsayin su a kan maganar zaman lafiya tsakanin makiyaya da kuma manoma. Kana yanke shinkafanka za ka ga waɗansu sun zo sun tambaye ka wane muna son ka kare ka ba mu damar mu shiga da dabbobinmu. Wani kuma ba zai nemi daman ba. Tun ba ka karasa ba zai zo ya shiga. Amfanin gonarka bai karasa nuna ba. Shi yake kawo fitina.
To sai dai ku Alhaji Muhammad Sale Gulam, ɗaya daga cikin shugabannin manoma auduga a Najeriya, ya danganta lambarin ga shigowar bakin haure da kuma shaye-shaye.
Gaskiya su makiyaya Burtland suke samu da suke shiga su gwada dabbobin su ruwa ko su shiga su samu babban wuri za su ciyawa saboda yawa da Allah ya muna a ƙasa an mai da wurin ya zama gonakai. So kaga idan ya zama to ka koro dukiyar dabbar ka ba ta samu hanyar da za ta yi ba, dole kai da kai noma a wannan wuri dole su shiga su yi maka barna. Allah ya sa shugabannin mu su barka daga barci, duk hanyoyin da aka san makiyaya suna bi a ba su hanyar su shiga su je inda za su samu su sha ruwa ko inda za su je su kiwo. Abu na biyu, Allah ya sani da Bafulatani da manomi ba za ka iya karaba su ba, duk abu ɗaya ne. To zamani ya zo wanda yara sun bar abin da iyaye da kakanni suka sani. Makiyayi a ce in yunwa ta kama shi wani ƙarƙashin saniya zai tuba da ƙwarewar ta zama
haka zai
inda ya saniya take shi haka zai sa bakinsa ya cika cikinsa da madara ya tafi kiyonsa. Idan a gida ne madaran ne aka tatsa aka hada da dambu ko da gantu ya sha a bai tafi kiyonsa
dambu sha.
Ai in kan nemi hankali kan nemi na kasan ka samu mai hankali
ne hankali.
To zamani yanzu an samu akasi maimakon furar da zai sha ko nonon zai sha ko abin da zai sha wallahi tallahi Allah shine shaida wani burkutu zai sha tafi kiyo wani ƙwaya zai hara ɗaya sha tafi kiyo wani irin sigarin da ake sha ta da yanzu ya juya wuyu ne zai mola ya tafi kiyo ban ce duka ba fa. Wasu idan ka samu irin wannan ajeji ina hankali yake saboda haka wannan ya shiga ya maka ta'adi ba abun mamaki bane.
Yanzu haka ma an samu bullar wata sabar kungiyar makiyaya da ke da zimmar magance wannan matsalar. Adamu Madibo Aliyu Liman Baboy da ke zama shugaban wannan sabar kungiya ya bayyana irin matakan da suke dauka a yanzu.
Ni nake shugabantan kungiyar da ake kira Fulbe United for Peace and Development Association of Nigeria. Alhamdulillah ina farko dai za mu ce wannan fitintinun Allah ne ya kawo su a ƙasa gabaki daya. Amma duk da haka bara a zauna a haɗa hannu a ce an bar abun a haka ba. Mu ma ina ɗaya daga cikin abin da ya dame mu muka kafa wannan kungiyar. Ni ina ganin babban abin da ya sa abubuwan suke cin gaba a tafiya haka din rashin kulawa ne da jagoranci. Shi ya sa muka ce to yanzu a koma wurin arɗawa inda za a samu sauƙi. In kowane arɗo zai faɗa a inda yake ya hana su aikata wannan abun su bari, to ina gani an gama samun sauƙi. Kuma abin da yake kawo kaman fitintinu tsakanin manoma da makiyaya dai mun san abu guda ɗaya ne. Bai wuce masu dabbobi su masu kiwo su taɓa gonan mai noma ba. Kuma yanzu ƙasar nan kowa ma manomi ne. To waɗannan abubuwan duka in ba an koma a ƙarƙashin arɗawan ba bara a samu maganin abun ba. Yawwa don dabbobin nan da masu kiwonsu. Masu kiwon nan kuma matasa ne, matasan nan duk da iyayensu. In za a yi magana daga iyayensu hana iyayensu, iyayensu su hana su, an samu zaman lafiya. To yanzu waɗannan abubuwan su ne muka sa a gaba a ƙasar nan. Insha Allahu za mu tsaya wannan ƙungiyar za ta shiga lungu-lungu, saƙo-saƙo, zamu fita, zamu zagaya duk in local government zamu tara arda wannan zamu zauna da mutanen su har mu zo muna bin word word don yanda za a yi a kawo zaman lafiya a ƙasar nan, a samu a wanke wa Fulani sunayensu, irin abubuwan da muke gani kuma a matasa wanda bai da kyau, daga irin suturan da ake sakawa da irin shaye-shayen da matasa suke yi, wannan zamu dauko maganinsa daga ƙasa. Ba wai a je a zauna a kasuwa gaman kasuwan Gurore, kasuwan Mubi, in an ga yaro da wani suturan da bai da kyau a kama shi masa bulala karbi 500 hannunsa ba, in ya koma gida ya cigaba da abin da yake. A mu daga gida ne za a yi, kowane wuri arɗin zai kira iyayen, za a hana yara duk wanda ɗansa yake abu, arɗin ya san shi zai kira uban a kira yaro, in ya gagara za a kira shi a state, za a je a dauki mataki da ruwan sanyi ba wani abin nan, insha Allah kuma ina ga za a samu sauki.
Shi ma nasa tsokacin Mafindi Umar Danburam ne daga cikin shugabannin haɗakan makiya da manoma ta Afirka ya ce muddin ana son a magance wannan matsalar to fa labudda sai an tatsaye.
Da farko dai sunana Mafindi Umar Danburam, a ɗaya daga cikin masu ruwa da tsaki na mai yatta Allah, kuma shugaba na wannan sabon kungiya na Farmer Hardas Peace Initiative of Africa reshen arewa maso gabashin Nigeria. To alhamdulillahi, Allah ya kawo mu lokacin da ake ɗebe amfanin gona, Allah ya kawo mu lokacin da ake samun tashin-tashi na tsakanin makiyaya da ainihin manoma, sannan lokaci ne kuma da ake samun baki masu tororowa zuwa jihohin arewa maso gabas kamar iyakanmu da Kamaru, iyakanmu da Niger da kuma Chadi a ta wurin Borno. To yanzu matakai da aka dauka na fadakar da al'umma, manoma da makiyaya ta hukumomin 'yan sandan kasa kamar na jihar Adamawa da kuma wani bangare a jihar Taraba zai yi tasiri matuka wurin tabbatar da cewa ba a samu tashin-tashina na tashin hankali ba. A koda yaushe in ka duba kamar jihar Gombe, lokaci ne da makiyaya ke shigowa masu jajayen shanu da ake fadi suke musu barna a gonakinsu da kuma gefen jihar Taraba. Don haka mu matakai da muka dauka yanzu shine muna kira mu yi zama da makiyaya, sannan kuma muna zama da kuma su manoma. Kamar mu a nan jihar Taraba mun fara zama tsakanin kabilun Fulani da makiyaya da kuma kabilan Kutep da kabilan Mumwe da kabilan Tibi da kabilan Jenjewa da aka taba samun tashin-tashina na rashin zaman lafiya tsakanin makiyaya da manoma da su, har an fara sulhu kuma mai amfani wadda haka muke so in a cikin yardan Allah mu kai shi har iske kowane kabila daga jihar Taraba da Adamawa don a samu zaman lafiya mai dorewa. Baya ga haka a yanzu mun fara fadakar da jama'a inda muke taro da makiyayanmu mu sanar da su cewa amfanin zaman lafiya da asaran da ke dunkule a rashin zaman lafiya da kuma zaman lafiyan manomi shine shi ma ya samu ya ɗebe amfanin shi a gona akan lokaci. Sannan ana fadakarwa ana ziyartar sarakuna don a tabbatar da cewa an zanna da su ma sun fadakar masu anguwannin su da kuma su manoma da cewa lokaci ne da ake ɗebe amfanin gona, sannan a tabbata kuma an ɗebe amfanin gona a kankari don shi ma ba Fulatani ba zai taba ɗaukan dabbobin shi a kaya wuce ba, don lokaci ne da aka zo babu burtulin shanu, sannan kuma manoma yawanci sun tare gefen kwalta inda ake bi a wuce.
Kuma da menene in yi magana kan cewa zama lafiya ya fi zama dan sarki. Ibrahim Abdul Aziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
To a gaida Ibrahim, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murar Amurka a birnin Washington DC akan mita 16.25 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar. Kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Yanzu kuma ga labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Assalamu alaikum mai sauraron kafar gidan rediyon murya Amurka, a daidai wannan lokaci da muke kawo muku takaitattun labaran wasanni daga birnin Bauchi a Najeriya. Cikin shirin namu za ku ji cewa a yayin da hukumar kwallon kafa na Najeriya NFF ta bayyana Musarrandi Waldrum dan kasar Amurka a matsayin babban mai horar da kungiyar kwallon kafan mata wato Super Falcons, a gefe guda kuma tsohon mai horar da club din Sama'ila Mabo ya bayyana damuwarsa bisa ba da aikin horar da 'yan matan ga hannun dan kasar waje. Shi dai Sama'ila Mabo ya jagoranci kungiyar kwallon kafa na matan Najeriya a gasar kwallon kafa na nahiyar Afirka da ma na duniya da aka yi a kasar Faransa. Musaran ne Waldron ba Amurke ya maye gurbin Thomas Denide ɗan ƙasar Sweden da ya bar aikin kocin 'yan matan a watan Oktoban bara. Musa Waldron ya rike mukamin babban kocin ƙungiyar ƙwallon ƙafa na mata a ƙasar Trinidad da Tobago daga shekarar 2014 zuwa 2016. Daga bisani ne kuma na tattauna batun sabon kocin Super Falcons ɗin da Musa Shola Michael, marubucin harkokin wasanni kuma ɗan jarida, ga abin da ya ce.
Shirin da ka bulo shi ne kamar da ka sani an ɗan kwana biyu masu kular da ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa na Najeriya dukkan rukunin da muke da su daga matasa har zuwa manya-manyan ɗin wanda dama suke holar da su an dakatar da su. To yanzu ana kokarin a ƙara a kawo sabbi ne. To an fara da na mata ne yanzu na wato Super Falcon kenan. An kawo ni ba Amerika dama wanda ke can ya tafi da aka dan samu matsala da shi. To an sa kawo ni ba Amerika ɗin. Amma an sa ƙwararrun mata dama wanda suka buga ba Najeriya su ne za su zama mataimakansa. Kuma a nan Bauchi an ɗauki wani wanda shi ne ke koya wa matsalan gida na ƙungiyar wuki. Yanzu shi ne wanda zai dinga koya ma masu tsari gida na mata a can mataki na ƙasa gaba ɗaya. To bayan haka kuma akwai wasu da ake so a ƙara kawo kamar na yaran shekaru 17 da 20. To su ma na son a ƙara inganta su saboda yanzu nan ba da jima za a fara wasanni ko da yake ba za a bar mutane suna zuwa kallo ba amma za a fara. Misali ma akwai wasan ƙwallon duniya na kafa wanda za a yi a shekara mai zuwa a Qatar. To dole a za a ci gaba da inda aka tsaya kafin maganar corona virus ya taso.
To yanzu wannan sabon lale da aka yi ya kake ganin zai taimakawa a club din mata da yake su yanzu aka fara kansu wajen kokarin dun saboda Najeriya har yanzu ba ta samu ta dauko kofin duniya na
ba. To gaskiya yanzu dai maganan shi ne wanda aka kawo din shi wanda aka kawo sabon a can kasar Amurka da ya yi wurawan gani. To zai zo ya iya sabawa da Najeriya shi ne abun da ba za mu kasan yadda Turawa ke abun nasu su fi so a ba su damun sai abun da suka ga ya kamata su yi. Amma Najeriya haka ba zai yiwu ba.
Ba su
yauyi su ba su. To amma Najeriya kowa yana sa ido. Minista zai sa ido. Permanent Secretary zai sa ido. Wani wanda ma bai ma da wani mukami amma don yana faɗa a ji shi ma zai sa ido. To ne abu ne ga wannan tangarɗa kenan. Amma idan za a bari su yake zai da kamata. Ba sai mun je mun dauko bature ba. Muna da wanda za su iya a Najeriya. Amma saboda an ce ido ba karena ita wanda nake gani kullum. To matsalar Najeriya kenan.
Abdulwahab Muhammad murya Amurka daga Bauchi a Najeriya.
To a gaida Abdulwahab Muhammad yanzu kuma sai labarai a takaice.
Shugaba Donald Trump ya ce ba zai shiga muhawarar takarar shugaban kasa da za a yi nan gaba ba. Bayan da kwamishin shirya muhawarar shugaban kasa Amurka ya sanar yau Alhamis cewa za a yi muhawarar ne ta kafar bidiyo a tabakinsa domin kiyaye lafiya da kuma tsaron waɗanda abin ya shafa. Kwamishin ya ce Trump wanda ake masa jinyar COVID-19 ma mai kalubalanta shi ɗan jam'iyyar Democrat Joe Biden za su yi muhawarar daga wurare daban-daban. A cikin wata sanarwa kwamishin ya ce muhawarar wadda aka shirya ta a ranar Alhamis mai zuwa za a yi ta ne kamar yadda aka tsara ta a cibiyar Andrew Ash Performing Arts Center da ke garin Miami na jihar Florida. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa jiya Laraba cewa yana so ya dawo da dukkan sojojin Amurka gida daga Afghanistan kafin ƙarshen shekara. Wadin da ya ma yi matuƙar rufin wanda gwamnatinsa ta gabatar tun a farkon mulkinsa sauri. A jiya Laraba da daddare shugaban Trump ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa ya kamata raguwar jaruman sojojinmu 'yan kaɗan maza da suke a Afghanistan su dawo gida zuwa lokacin Kirsimeti. Mahukunta a ƙasar Mexico suna ƙoƙarin gano asalin wani ƙaramin jirgin sama mai ɗauke da hodar Iblis mai nauyin fan 880 wanda ya faɗi sakamakon binsa da aka yi. Ministan tsaron Mexico ya sanar jiya Laraba cewa mutum biyu da suke cikin jirgin saman sun mutu. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya rawaito cewa kuma mun san ce jiragen sama masu saukar ungul na sojojin Mexico ne suka fafari jirgin na tsawon ɗaruruwan mil a sararin samaniyar Mexico a ranar Litinin kafin mansa ya kare kuma ya fada tsakiyar Mexico.
To masu sauraro, da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin. Wato da misalin karfe 6 na safe kenan agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, karfe 5 kenan agogon Ghana. Yanzu kan a madadin shi Muhammad Hafiz Baballe wanda ya taya ni gabatarwa, sai kuma Julie Leathers Gresham da ta haɗa mana shirin. Ni Mahmud Lalo ne ke cewa, ku kwana lafiya.